Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadisa Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 8 ga watan Yuli shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a yayin da musulman duniya miliyan 1 ciki har da na Najeriya fiye da 43,000 suke hawan dutsen Arafa a yau. Manyan malaman addini sun gargadi musulmai da su kaurace wa yin amfani da wayoyinsu na salula. Haka kuma za ku ji cewa a jiya Majalisar Dinkin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Borno suka bude wani taro na kwanaki 2 a garin Maiduguri don laluban hanyoyin da za a bi a bunƙasa harkokin abinci da noma a duniya. Kamar kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Hafiz da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Ukraine ta daga tutarta mai launin shuɗi da rawaya a tsibirin Sinek da ke gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa. Amma nan da nan Rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin Ukraine a wurin. An yi ta cece kuce kan ikon tsibirin da ke da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta Odessa ta Ukraine, tun bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mamaye Ukraine fiye da watanni 4 da suka gabata. A farkon yakin, Rasha ta yi ruwan bama-bamai a tsibirin bayan da sojojin Ukraine suka mayar da martani da rashin kunya lokacin da ma'aikatan jirgin ruwa na Moskova suka buƙaci da su miƙa wuya. Ukraine ta fitar da tambarin tunawa da bikin bijirewa na sojojin. Rasha ce da yake rike da ikon tsibirin a yawancin yakin har zuwa lokacin da Ukraine ta kwace shi a cikin makon da ya gabata. Kodayake Rasha ta ce ta janye ne da manufa mai kyau. Sojojin Ukraine sun daga tutar ƙasarsu a wani wuri da aka cike da ƙasa kusa da ragowar ginin da aka buge jiya Alhamis. Ma'aikatar shari'a a Amurka ta sanar jiya Alhamis cewa wata babbar kotun tarayya ta tuhumi wasu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida guda 2 na da da na yanzu dangane da zargin gwamnatin ƙasar Sin da ɗaukar nauyin tsarin danniya na ƙasa da ƙasa don bibiya cin zarafi da leƙen asiri kan 'yan China da ke zaune a Amurka da ke sukar Beijing. Craig Miller, ma'aikacin DHS tsawon shekaru 15 da Derek Taylor, jami'in DHS da ya yi ritaya da ke aiki a matsayin mai bincike a wani kamfani mai zaman kansa, ana zargin su da samun dama tare da ba da bayanai game da masu fafutuka na ƙasar Sin daga wani wurin tattara bayanan gwamnati da ba kowa ke da su ga wasu mutane 2 da ke da hannu a cikin shirin, wanda a lokacin suka yi amfani da bayanan wajen kai hari ga waɗanda abin ya shafa, a cewar tuhumar wata babbar kotun tarayya a ranar Laraba. An kama Mila da Telo a watan Yulin da ya gabata. Dukan mutanen 2 suna fuskantar tuhume-tuhume na yin katsalandan ga shari'a. Telo dai na fuskantar ƙarin tuhumar yi wa hukumar FBI ƙarya dangane da binciken da hukumar ke yi kan shirin. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson, da ke fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative, ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar, amma zai ci gaba da zama a matsayin Prime Minister na riƙon ƙwarya har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar. Johnson ya ce, abbaye nake nufin jam'iyyar ta Conservative cewa akwai buƙatar a samu sabon shugaba. Johnson ya ce a halin da ake ciki zai ci gaba da kasancewa a matsayin shugaban ƙasar, kodayake masu suka sun ce ya kamata a tsige shi da wuri. Sanarwar ta sana zuwa ne bayan da kusan jami'an gwamnati 50 da suka haɗa da manyan ministoci da dama suka yi murabus, yayin da ake kira ga Johnson ya yi murabus. Sai dai ba a bayyana a lokacin da Johnson zai bar ofis ba. Murabus ɗin nasa zai kai ga gudanar da zaben cikin gida a cikin jam'iyyar Conservative domin zaben sabon shugaba wanda kuma zai zama Prime Minister na gaba.
Kawo muku sauran labaran duniya da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A yayin da musulman duniya miliyan 1 ciki hada na Najeriya fiye da 43,000 suke hawan dutsen Arafa a yau Juma'a, manyan malaman addini irin su Sheikh Ahmed Suleiman Ibrahim sun gargadi musulmai da su kaurace wa yin amfani da wayoyinsu na salula saboda su natsu wajen yin addu'o'i a wannan rana mafi girman daraja. A cikin hirar shi da wakiliyarmu Madina Dauda, Sheikh Ahmed Suleiman Ibrahim ya bayyana muhimmancin hawan Arafa ga masu aikin hajji.
Lalle yana da matukar muhimmanci ga wanda yake da niyyar aikin hajji mai da hankali a game da abin da ake cewa al-wuquf bil Arafat, tsayuwa a filin Arafa, domin shine aikin hajji. Al-hajju Arafat. Lalle aikin hajji shine tsayuwa a Arafat. Wanda bai samu tsayuwa a Arafat ba bai samu hajji ba, sai ya nemi wasu kudin ya dawo. Idan ka tsaya a Arafat, lalle ka fita daga cikin wa'inda ake cewa har yanzu ba su sauke farali daga kansu ba. An ce shikashikan musulunci guda biyar aikin hajji na ciki, yanda ka san an ce dole kullun kai sallah, haka aka ce maka dole in kana da dama ka tafi kai aikin hajji. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake zuwa aikin hajji alhali yana da guzuri, yana da dama, yake yaje to in ya ga dama ya mutu ba Yahudi, wato dai ba zai mutu musulmi ba.
Malam Ahmed Suleiman, me kaga ya dace musulmi yayi a lokacin da yake filin Arafa?
Abin da ya dace mutum yayi gobe shine yayi addu'a. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman rana a duniya ita ce ranar Arafa, ranar Arafa mafi soyuwar addu'a da darajar ta ita ce addu'ar da alhaji ke ranar Arafa. Yi addu'a da abin da ke damun mu ga ya Ubangiji. Amma tun yau za mu samu abin rubutu ne mai listin abin da ya kamata mu roƙi Allah, mu ɗauko takarda mu rubuta mu je mu yi zikiri da yawa, mu yi karatun Alƙur'ani, mu daga hannu mu roƙi Allah, mu yi abin da ake cewa itsinabi, maimaita kalma, mu je mu dawo. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son masu nacin addu'a. Malamai suka ce nacin addu'a shine yin tasawuku, fada addu'a ka kara fada. Saboda haka mai da hankali sosai, musamman dai addu'a da ta shafi kasan mu, ni addu'a sosai, Allah ya zauna da kasan mu lafiya, kuma ya ba mu shugabanni na kwarai waɗanda za su kula da mu, kuma ta hannun su mun yi sa'a Allah ya kawo mana da damuwoyin da suka damu kasan mu.
Yanzu malam, in ka lura kowa na da wayar salula a hannunsa, wace shawara zaka ba alhazai wajen yin amfani da wannan wayar a ranar Arafa?
Ba mu da babban kawai yanzu a zamanin da muke ciki irin waya, kuma ba mu da abokiyar gaba irin waya, domin waya muna kula da ita fiye da yanda muke kula da muraqabar Ubangijinmu. Mukan dauke ta mu saba wa Ubangijinmu da shi, kuma Allah yana kallon mu. Mukan dauki waya mu abubuwan da basu dace ba. Abun mamaki anan zaka ga har wai ana chat. Ya mutum zai chat anan gurin? Bayan kana yin wata romantic magana a chat din nan, sai ta rusa ma aikin hajjin kama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wanda yayi aikin hajji falam yarfus, bai kwarkwasa ba maganganu ko na batsa ko na nuna soyayya da wanda zata jawo wato a samu damuwa. To lalle wannan abun haram ne, kuma na iya rendarin hajjinka invalid, kamar da yanda dai Turawa suke faɗa. Kada mutun yayi abin da zai lalata masa haji da abin da kansa ya siya. Kuma a kiyaye da matsalar waya, babbar matsala ce, amma mu rike ta. Idan mun rike ta yadda ya kamata, ita kuma babbar abokiyar taimako ce, musamman ga masu neman ilimi ko masu neman sanin wani abu. Kuma zaka iya rika wayar ka kai karatun Alkurani, amma in dai ba wayannan abubuwan zaka ba, ka kashe ta ka sa ta a waya. Musamman kuma ta hajiya, da mutun zai ta kiran ku ba a dauka ba, in daga baya sai ku ce wayar tana cikin jaka ne, to yau wato kuga ta cikin jaka din nan, inda za a yi ta kiran ki, ko an kira ki ma ba a same ki ba. Ga yawa mai gida cin yau cewa kun yi kira ki bai same ki ba, kina addu'a ne. Ga yawa yara, in yake suka kira ku ba ku same ki ba, kasu damu, kuna firin Arafat, kina addu'a ne. Da sauran irin wayannan abubuwa, a kula da waya, kada ta haramta wa mutane wannan rana mai daraja a cigajiyarta.
Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya.
Yan kasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da ƴan tawaye ke da iko a kasar, da yaƙi ya daidaita na rayuwa cikin fargabar, illar da Rasha ta yi na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin Idbil da ke arewa maso yammacin kasar. Rasha watakila tana neman mayar da martani ga ƙasashen yamma saboda takunkuman da suka kakaba mata kan mamayewar da ta yi wa Ukraine, wanda zai iya hana sabunta wani muhimmin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a kaɗa ƙuri'a a ranar Alhamis. Hakan zai ba da damar isar da kayan agaji daga Turkiyya zuwa ga 'yan Siriya mazauna lardin Idbil da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Wannan wa'adin na shekara guda zai ƙare a ƙarshen mako. Rasha dai na son a ba da agaji ta yankunan da ke hannun gwamnati ne kawai. Shekara guda kenan da aka yi wa shugaba Jovenel Moïse kisan gilla a gidansa. Ba wai kawai hukumomin sun kasa gano waɗanda suka kisa da kuma ɗaukan nauyin kisan ba, amma ƙasar Haiti ta shiga tsaka mai wuya yayin da tashe-tashen hankula suka ƙaru da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Mutane da yawa sun tsere daga Haiti a cikin shekarar da ta gabata, inda suka yi balaguro da ke tattare da hatsari zuwa ƙasashen waje a cikin kwale-kwale. Sun zaɓi su fuskanci wannan haɗari maimakon su ji yunwa da tsaron rayukansu, kamar yadda mutane da yawa da suka tsaya a baya suka yi. Kashe-kashe ya ƙaru kuma an kori dubban iyalai daga gidajensu sakamakon wasu ƙungiyoyi da suke fafata kan yankuna tun bayan kisan. Ƙoƙarin kafa gwamnatin haɗin gwiwa ya ci tura a 'yan makon nan, kuma yunkurin gudanar da babban zaɓe ya ci tura.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya, Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Borno suka bude wani taro na kwanaki biyu a garin Maiduguri don lalubo hanyoyi da za a bi kan bunƙasa harkokin abinci da noma a duniya, musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda Biyu.
A jiya, Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Borno suka tuma wani taron kwanaki biyu a garin Maiduguri don lalubo hanyoyin da za a bi kan bunƙasa harkokin abinci da noma a duniya, musamman ma a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wannan shiya dai arewa maso gabacin Najeriya ita ce shiyar da ta fi samun matsaloli a baya, musamman ma na yayan ƙungiyar Boko Haram wanda suka sa harkokin noma da kiwo ya koma baya. Matsalan ƙarancin abinci dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa yunwa da sace-sace da yaƙe-yaƙe da tashe-tashe shin hankula da dai wasu haramtattun ayyukan da ke faruwa a cikin jama'a. An bude wannan taro ne da wakilcin jama'a da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da suka hada da Yobe da Bauchi da Gombe da Adamawa da Taraba da kuma mai masokin baki jihar Borno. Haka zalika wannan taro ne ya samu halartar gwamnatin jihar Borno Professor Babakana Umar Zulum, wanda shugaban fadar gwamnatin jihar Professor Isa Murtai Hussein ya wakilta. Ga ma abin da ke cewa game da taron,
dan ba abin da yake abinci, an ba abinci din nan ba abin da mazai yi, kuma wanda yana jin yunwa kana tsammani zai je aiki ba zai yi aiki ba, an kuma wanda yake jin yunwa cututtuka ba wani irin cututtukan ba zai same shi ba. So wannan sun ba mu wani irin me inside me yake cewa da mu iya mu yi amfani da shi mu duba wanne local government din mu ne ya kamata mu yi supporting din su mu gani cewa sun samu abincin da zai ciyar da duk wannan state din gabaki daya, kuma a bayan haka ma za su iya su samu abincin da za mu iya mu sayar a wayansu states ko kuma har ma wayansu countries outside wannan Nigeria din. Wannan zai ba mu kudi in terms of dollars da euros da rubles, banda haka kuma aiki zai ba yaran, dan yaran nan in ba sa da aiki ko wani makaranta suka je su fita ba sa da aiki ba babban problem ne.
Ita ma wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Mrs. Martins Ozamugura ta bayyana cewa,
let me reiterate that the UN is committed to continuing working together with government.
Tace birin ci gaba sheda muku cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da aiki da gwamnati da kuma masu ruwa da zaki. Na biyu, ina sheda muku cewa za mu tabbatar cewa mun samu nasarar inganta abinci a wannan ƙasa, musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. Na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar Borno wato Alhaji Adamu Lawan ko misa cikin wannan harkar, ganin cewa batun na inganta harkar noma ne da abinci. Ga kuma abin da ke cewa,
aya akan yadda za a yi aka cewa an bunƙasa harkokin noma a ƙasarmu na Najeriya wanda United Nations take bada goyon baya. So abin da ya kawo mu nan yanzu shine mu gayyawa abubuwan da aka yi magana aka tattauna a baya za a yi a duba me ya kamata mu kaman ajiyar mu na Borno me za mu iya mu yi wanda ba za a samu a Taraba ba ko a Yobe ba, me in Yobe za su yi wanda ba za mu yi ba, shine irin abubuwan da za mu zanna a tattauna mu gani so that mu ga yadda za mu yi United Nations shin kuma ta taimaka mana mu ga cewa mun kori talauci da rashin aiki especially a cikin matasanmu da matanmu, mu ga cewa ya za mu yi mu bunƙasa harkar noma especially yanzu da mutanenmu sun fara komawa garukansu su yi noma su samu abin da za su ci har su siyar kuma su samu dan abin da za su yi aiki da shi.
Wannan taro dai shine irinsa na farko da aka gudana a jihar Borno, musamman ma da inganta abinci da harkokin noma a wannan shiya. Zargicin Boko Haram ya daidaita Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma za ku iya kama mu a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com, muryaramurka.com ko kuma voahausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan wakar.
Nore kai wa kanka ta nadi dan uwa kenan dubar ranar karshe aha ta ka ta duhu kalle gawanka amma kar ka hinja ake na wani duniya ha sai labari na ga yau ce gobe ni na lura duniya labari kinta malabari ne ina za mu je nebe ina za ki ina za ka danne sanji fa na lura wata ran kasa zai dawo sanne sanne bada hana aje sai dai aje a hisha fama fahama me kake ne ma ne a duniya har kake da abin kanka ka kashe wani dan kai kudi shako hosara huta ko mulki ka fada dama ai sako ko ai saki ai shirka dan bukata ta duniya in ka same ka ina zaka Shallu baje mu ga bugenina yaya mulkin ya shudi kallu gadda ki mazan fama yaya mulkin ya shudi idan daukaka haka ke nema ne wai ina ma geljetsan yaya sunan ya shudi ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kuni Elizabeth aka danne sanji fa na lura wata ran kasa zai dawo sanne sanne bada hana aje sai dai aje a hisha fama fahama me kake nema ne a duniya har kake ga abin kanka ka kashe wani dan kai kudi shako hosara huta ko mulki ka fada dama ai sako ko ai saki ai shirka dan bukata ta duniya in ka same ta ina zaka Shallu baje mu ga bugenina yaya mulkin ya shudi kallu gadda ki mazan fama yaya mulkin ya shudi idan daukaka haka ke nema ne wai ina ma geljetsan yaya sunan ya shudi ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kuni Elizabeth kai sarauta ta ara me kake da mun kanka ko burun ka ta attenti wai ina da tilani
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda domin Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shirinta na gaba
Join, 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 join
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yunkurinsa na ganin ya kare muhalli daga matsalar kwararowar hamada, Umar Dallade Dahiru, shugaban kungiyar Africa Desertification Control Initiative, wanda ya jagoranci wani shirin dasa tsirrai na dauri a garin Gwarmai da ke karamar hukumar Kunci a jihar Kano, ya ce nan ba da jimawa ba gidauniyar tasu za ta samar da cibiyar binciken tsirrai wanda dalibai da masu bincike za su ci moriyarta.
Mun yi tanadi wanda yake nan gaba za mu duba shi na yanda wannan bishoyi idan sun girma sun yi ƴaƴa jama'ar gari za su amfana da shi, kuma akwai shiri da muke da shi shi ma waɗanda yake za mu zo mu reni irin waɗannan itatuwa a wannan guri domin mu rarrabawa jama'a da suke wannan gari da ƙauyukan da kusa da su da dukkanin fadin kasar nan ma. Sannan shi wannan guri zai dade kasancewa kamar wani wuri ne na bincike ga dalibai da masana waɗanda za su iya zuwa su gudanar da bincikensu akan irin waɗannan bishoyi, wanda yake mun yi tufaƙin halin yanzu babu wani guri mai shuke-shuke da irin wannan bishoyi na gargajiya ziryan a kusan duk faɗin ƙasar nan in banda nan wurin da muka yi shi.
Misalin itatuwa nawa yanzu kuka dasa?
A halin yanzu mun ɗauki kaman kadada hudu domin fara gwaji akan wannan aiki na shuke-shuken bishoyin mu irin na gargajiya. Akan kowace kadada kuma za mu shuka bishiya kaman guda 400 wanda yake in aka lissafa zai bada bishiya 1600 kenan. Sannan su kuma mutanen gari mun shuka musu bishoyi wanda za su bada inuwa, bishiyar malmo muka shuka wanda ita ma tana yin ƴaƴa ana amfana daga su. Mun shuka wannan bishiya tsawon kilomita 2.5 waɗanda mutanen wannan gari na Gwarmai a ƙaramar hukumar Kunci suka ɗauki gabaran cewar za su kula da waɗannan bishoyi koda bayan damuna. Yanzu mun haɗu tare da su mun shuka mun sa musu kwando an tokare su.
A wani bangaren kuma, yayin da masana suke ci gaba da bayyana damuwa a game da yiwuwar fuskantar karancin abinci, Dr. Jazil Al-Hassan malami ne a sashen noman tsirrai daga Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto ya ce kamata yayi gwamnati kaiwa manoman argungun a jihar Kebbi doki domin shawo kan matsalar tsuntsayen bowa wanda aka fi sani da killer birds.
Waɗannan tsuntsayen za su iya kawo ƙalubale ƙwarai da gaske. Na gaya muku da farko misali, mutanen argungu ba sa iya canye abincin da suke nomawa. Akalla za ka ga mutanen Sokoto nan kusa-kusa ba nesa ba, sati duk ranar kasuwa motoci za a cika zuwa garuruwa waɗanda ke gyaran shinkafa su je su sawo shinkafa su zo su gyara wanda yake da ita mutane da yawa ke amfani. Wannan tsuntsun kuma 100% yana iya lalata amfanin gonan da aka samu. Wuraren noma yanzu sun karanta. Wasu wurare da ake noma ana samu abinci yanzu saboda matsalar insecurity manoma ba sa iya noma an hana su. Saboda haka wurare sun matse, abinci yana ƙara ragewa. Ga waɗansu abubuwa waɗanda suka kasance irin na global warming, dan abincin da aka yi idan aka yi sakaci wannan tsuntsayen suka lalata shi, to gaskiya za a iya fuskantar matsala babba wanda ba mu san inda za ta tsaya ba.
Ina mafita.
Kowane yanayi manoma suna da irin nasu hanyoyi da suka magane matsalolinsu a nasu mataki. Ɗaya daga cikin hanyoyin da suka koran tsuntsaye su hana musu sauka a gonakinsu amfani da ƙara, wanda yake ga abinda muka sani manomi zai yi wahalar noma amma idan shinkafa shi ta fara kai ta yi ƙunshi ta ɗibi tsaba, idan lallai akwai matsalar tsuntsaye kilabats dole sai ya samu kaman wata 2 na ƙwarai kullum ya kasance safiya da subahi yana gonan shi yana koran tsuntsaye da ƙara har sai duhu ya shigo datis da marace kwarai kamar lokacin isha'i sannan ya bar, domin idan yayi sakaci ya fito da rana ko da awa daya ce bayan lokacin rana ta fito zai iya zuwa ya samu cewa gonan shi babu komai. Akwai wannan damuwa gaskiya ga mutane waɗansu hakkwana gona suke yi domin su kare amfanin gonan su da yake suna da yawa kuma wuri yana da yawa, abinda ake nomawa yana da yawa. Abinda kenan ɗaya daga cikin abinda dama an saba idan ai daidai da lokacin gwamnati ta fuskanci wannan takan ɗauki mataki shine a yi feshi a rage yawan su a kashe su ta jirgin sama saboda ba za a yi ta ƙasa ba saboda yawan wurin. Gwamnati usually sukan yi haka nan idan sun fuskanto da wannan aka samu report idan an kashe su da yawa za su tsorata daga wurin sai su bar wannan karkara ko da duka domin da wuya iya kashe su gaba da su kara gaba saboda maganin yakan zo idan suka ci kuma suka ci tsaba za su mutu gudun haka nan sai su daga.
Mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu. To min sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To a gaida Aisha Mu'azu, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Zauren VOA kwarai ba shakka, duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Korafi daga bakin masu korafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Ƙasar Ukraine ta daga tutarta mai launin shuɗi da rawaya a tsibirin Snake da ke gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa. Amma nan da nan Rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin Ukraine a wurin. An yi ta cece kuce kan ikon tsibirin da ke da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta Odessa ta Ukraine tun bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mamaye Ukraine fiye da watanni huɗu da suka gabata. Ma'aikatar shari'a Amurka ta sanar jiya Alhamis cewa wata babbar kotun tarayya ta tuhumi wasu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida guda biyu na da da na yanzu dangane da zargin gwamnatin kasar Sin da ɗaukar nauyin tsarin danniya na ƙasa da ƙasa don bibiya cin zarafi da leƙen asiri kan 'yan China da ke zaune a Amurka da ke sukar Beijing. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ke fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar, amma zai ci gaba da zama a matsayin Prime Minister na riƙon ƙwarya har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar. Johnson ya ce, abbaye nake nufin jam'iyyar ta Conservative cewa akwai buƙatar a samu sabon shugaba. Johnson ya ce a halin da ake ciki zai ci gaba da kasancewa a matsayin shugaban ƙasar, ko da yake masu suka sun ce ya kamata a tsige shi da wuri. 'Yan ƙasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da 'yan tawaye ke da iko a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na rayuwa cikin fargabar illar da Rasha ta yi na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin Idbil da ke arewa maso yammacin ƙasar. Rasha watakila tana neman mayar da martani ga ƙasashen yamma saboda takunkuman da suka kakaba mata kan mamayewar da ta yi wa Ukraine wanda zai iya hana sabunta wani muhimmin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a kaɗa ƙuri'a a ranar Alhamis.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Niger, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, sai kuma Salman Abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.